أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوزع متاشي درسي نسب عند ترى أتكين كراتمنا الموفى إمام مالك يو أشرند تقوى جواتا جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه قرر سلاكين دا واند تيداتي دا قوما جواتا شدا نشكرة تدبو بي دا قوما تميلادية منا تكين باب جامع الصلاة زام تاشي حديثينا zamu tashi hadisi na uku kenan ko a cikin na uku ko na hudu hadisi na yau sha ɗaya ga watan shida to sha ɗaya ga watan shida na'am zamu tashi darasi na zamu tashi hadisi na uku kenan a wannan babi na'am bismillah
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن علي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نوروا أبا بكر فليصلي منها. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من الكفار، فمر عمر فليصلي منها. قال: نوروا أبا بكر فليصلي منها. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقام فلم يسمع الناس من الكفار، فمر عمر فليسلم الناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحبين، مروا أبا بكر فليسلم الناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت أصيبني خيرا.
نعم. وحدثني عن مالك امام مالك يرويته وانا حديثي عن هشام بن اروى دقى هشام بن اروى عن ابيه دقى بابان سشيني اروى بن الزبير العدوي دقى تكين فقهاء السبعة كما دن عائشة واتو دن اسماء بنت ابي بكر الصديق تابعي دن صحابي كما دن صحابية عن عائشة دقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي مروا أبا بكر فليصلي للناس كأمرك أبو بكر ييم متاني صلى فقالت عائشة في عائشة تتي إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك يا رسول الله شي أبو بكر إذن يتأى أورن وإذن يتأى أمتأين كان لي منشي لم يسمع الناس من البكاء ba zai iya jiyar da mutane karatu ba da kabbarar sallah min al-buka'i saboda kuka. Famur Umar fal yusalli lin-nas ka umarci Umar yayi sallah yayi ma mutane sallah. Qal annab sallallahu alaihi wasallam yace muru Abu Bakrin fal yusalli lin-nas ku umarci Abu Bakr yayi ma mutane sallah. Qalat Aisha sai Aisha tace fa qultu li Hafsa sai nace ma Hafsa wato Hafsa yar sayyidina Umar kenan kishiyarta قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لن يسمع الناس من البكاء قيامة شواء شي أبو بكر إذن يتأيى أمطين كان لي منشي بادي جيد متاني صلى با سبود كوكا فمر عمر كأمر سيدنا عمر فليصلي للناس يلي متاني صلى ففعلت حفصة في حفصة في حكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم يتي إن كنا لأنتن صواحب يوسف يتي كون إنن وأن مات للي كوني ما أبوتا مات نما أبوتا النبي يوسف وتتمكر سكتي مروا أبا بكر فليصلي للناس كأمرت أبو بكر يوم متاني صلى فقالت حفصة لآئشة في حفصة تتي ما آئشة ما كنت لأصيب منك خيرا ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba. Wannan hadisi bayani ya kunshi bayani ne na halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa lokacin da yake jinyarsa ta ƙarshe shine ake ci hadisi wato da ake cewa maradu mautin nabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar ajali ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa wato idan da mutum zai tattara waɗannan hadisai na rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fitar da ilimi mai yawa akwai wanda muke karatu tare da shi shi ma lokacin da muke yin PhD shi ma yana yi a hadith ya tattara abinda yayi PhD din sa akai shine ahadithu marad mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi hadisan da suka zo akan ciwon ajali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wafatin sa akan haka ya tattara yayin tafi babba wanda a shine ya samu digiri na uku na PhD saboda haka wato hadisan nan suna da dama kuma akwai hukunce masu yawan gaske da za a iya dauka daga cikin su don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba har ta lahadarsa ta karshe yana sanar da al'umma yana isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ga al'umma kuma ana kwasan ilimi a cikin dukkan motsinsa da dukkan kawaicinsa har ya zamanto sa'arsa ta karshe a bayan ƙasa wannan hadith Aisha radiyallahu anha ta ruwaito shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru Abubakar falyusalli linna ku umarci Abubakar ya mutane sallah wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin niyyar zai tashi ya je sallah ya kasa saboda nauyin jiki saboda rashin lafiya ya zamanto ba zai iya ba Bilal yazo yace as-salatu as-salaya ya rasulullah a fito sallah ya kokari ya tashi ya kasa sai yace a wata riwayar da ya mike ma su ma yayi sau uku yana yin haka aka zuba masa ruwa ya farfado yace mutane sun yi sallah a ce masa mutane ba su yi sallah ba to har da aka zo a na ukun shine sai yace a ce ma Abubakar ya yi ma mutane sallah to Aisha ummul mu'minin shine sai tace in shi sayyidina Abubakar in ya tsaya a makaminsa ai makamika na limanci kenan in qama makamika in ya tsaya a makaminka na limanci ba zai iya wa mutane sallah ba ba zai iya wato mutane ba za su ji karatunsa ba da kabbararsa min al-buka saboda kuka a wata riwayar inna Abubakarin rajulun asif Abubakar mutum ne wanda yake wato mai yawan kuka a cikin sallah mai taushin zuciya yana da yawan kuka saboda yawan kukansa ba za a ji karatunsa ba na sallah to na farko dai a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muru Abubakar falyusalli linnas ku umarci Abubakar ya yi mutane sallah wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake sayyidina Abubakar ya yi sallah shine yayi umarnin sayyidina Abubakar ya yi sallah ba shine kawai yazo ya sanya kansa ba sabanin yanda yan shi a cike fada suke ganin kan cewa wata mu'amara ce sayyidina Umar suka yi da sayyidina Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa da yayansu suka hada baki aka zo aka yi abun aka hana ahlul bait aka sa sayyidina Abubakar ya mutane sallah to watakila wani zai ce to ai duk dai abun Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa duk ake ambato saboda haka watakila duk zai su suka yi din to wannan hadisin ba su ne kadai suka ba Aisha ce kadai ta rubuto ba Aisha ce tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar ya sallah ba ita kadai ta rubuto ba Abu Musa al-Ash'ari ya rubuto Abu Musa al-Ash'ari ba ma dan Madina bane ba dan Makka bane ba Quraishi bane aslan saboda haka ba ruwansa rigimar Quraishi shi ba Yamani ne yazo ya musulunta ya rawaito wannan hadisi haka zalika Anas ibn Malik shi ma Anas ibn Malik ba Quraishi bane yana daga cikin al-Ansar hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito wannan hadisi haka zalika Abdullah dan Umar wannan duk hadisan su suna cikin Bukhari da Muslim hadisai ne ingantattu banda sauran sahabbai wanda idan ka tattara su Ibn Hajar ya ambace su suna da yawa amma ko guda uku nan wanda suka yi mutaba'a ga Aisha sun sa hadisin ta zamanto mataki wani irin hadisi ne wannan a wajen malaman mustala ya suke kiran irin wannan hadisi Aziz mashhur wannan hadisi ne mashhur idan sahabi uku ko abin da ya fi haka suka rubaito hadisai matsawar bai kai haddin tawatur ba wannan hadisi ne mashhuri ne wato abu ne wanda yake ya yadu ya daidaitu kusan an riga an san shi a cikin al'umma sannan a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ma Abubakar yayi sallah yayi ma mutane sallah a cikin sa akwai wato kaddamar da Abubakar akan sauran sahabbai wajen sallah to mun san kuma manzo wato wanda ya nuna cewa kina Abubakar shi fi cancanta da limanci wajen sallah shi yasa ne Imam al-Bukhari yace da ya kawo wannan hadisin yace babu taqdimu ahli al-fadl ahli al-ilmi wal fadl fi as-salah babun gaba kaddamar da mahabuta ilimi da fifiko a cikin sallah. La shakka wajen fifiko sai na Abubakar shine ci gaba, shine ja gaba. Domin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umman nan sahabbai suna cewa bayan manzon Allah sai sayyidina Abubakar, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji suna faɗa baya musu musu. To amma wajen ilimi fa, musamman hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani, yafi kowa karatun alqur'ani a cikin mutane shine zai zama tolima. A kuma hadisin Amr ibn Salama daga babansa, dan ya hadisin yaron nan da yake wa mutanen su sallah mai zattu anna istafa qari'ukum, kun tuna hadisin ko? Saboda annabi an gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha hadaratis salah, in sallah ta zo, falyu'adhdhin lakum ahadukum waliya'ummakum aktharukum qur'ana, in lokacin sallah ya zo ɗayan ku ya kira sallah, wanda ya fi ku yawan alqur'ani, yawan hadda alqur'ani ya muku limanci. Saboda haka wani ya nuna cewa metece ka'ida wajen limanci, karatun alqur'ani ba wai fiqhun addini ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kanu fil qira'ati sawa'a, in sun zamanto daidai a cikin karatun alqur'ani sai me, fa alamuhum bis sunnah, sai ce alamuhum bis sunnah, wanda yafi su sanin sunna, wannan shine ilimin fiqh, ko ba haka ba? To Ubay ibn Ka'ab a cikin sahabbai, sayyidina Umar ya ce Ubayyun aqra'una, Ubay dishi yafi mu karatun alqur'ani. A wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'u ummati lilqur'an Ubay ibn Ka'ab, wanda suka fi kowa iya karatun alqur'ani, suka fi kowa karatun alqur'ani a cikin al'umma ta Ubay ibn Ka'ab. To mai aka kaddamar da sayyidina Abubakar akan sa? Na'am. Ai Ubay ibn Ka'ab ya haddace Qur'ani, ya haddace Qur'ani. Al-fadl, to me dalilin fadl? Me dalilin fadl da ilimi? Ya za a ga ka'ida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, wanda ya fi karatun alqur'ani shi zai limanci. A wani hadisin yace aktharuhum qur'anan, wanda ya fi yawan hadda alqur'ani. Na'am, man mura. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace Ubay ya fi karatun Qur'ani, yace aqra'u ummati lil Qur'an Ubay. Na'am. Ba ka da sanin tarihi. Babu dalili na sanin tarihi. To na baya-baya. To ta ne na ƙarshe, me kace? Yo ai da abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da umarnin Allah ya. Ahsant, wannan shine taujihi da waɗansu malamai suka yi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaddamar da sayyidina Abubakar domin ya yi ishara ga al'umma cewa shine khalifa. sauraka kadiyar shine yafi cancanta yayin limanci a wajen sallah ko ba shine yafi cancanta ba wajen saboda haƙƙin karatun alqur'ani ba ita ake dubawa ba dan haka amfani da wannan kadiyar ta sayyidina abubakar domin a tabbatar da ka'idar waye zai limanci wannan ta fita daga cikin mahallin da ake tattaunawa akai sai sayyidina abubakar khususiyya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama to yayin limanci a sallah domin yayi ishara ga cewa shine khalifa bayan sa shi yasa a lokacin da aka zo ana rigima a lokacin da aka zo ana tattaunawa waye zai zama to khalifa kamar yadda sayyidina ali yace yace sai muka duba muka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarje mana a sha'anin addinin mu sai muka ga ya kaddamar da abubakar a wajen sha'anin sallah sai muka ce to wanda ya yarje mana a sha'anin addinin mu shi zamu yarda da shi da shugabanci a sha'anin harkar duniyar mu sai muka zabe shi ya zama to khalifa shi yasa ne abin da yake mu'tamadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana bai yi nassi akan cewa ga khalifa bayan sa ba kamar yadda sayyidina Abubakar yayi nassi shi yasa sayyidina Umar lokacin sa yake cewa idan nayi nassi a cikin waye zai zama to khalifa bayana wanda ya fi ni yayi Abubakar kenan in ma ban yi nassi ba wanda ya fi ni yayi sayyidina Umar kenan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bil ishara da ishara ya nuna Abubakar wanda ya ɗaya daga cikin isharorin suna da yawa amma wannan tana daga ciki tana daga cikin wanda tafi komai wato ta zamantowa sarihiya amma waɗansu malamai duk da haka sun yi amfani da wannan kissa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam na gabatar da sayyidina Abubakar ya zamanto shine asali na cewa su a wajensu wanda ya cancanta ya zamanto liman afqahuhum wanda ya fi su sanin ilimin fiqh suka ce domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Ubayy ya kaddamar da Abubakar to da haka wanda ya nuna kan cewar wancan hadisin da ake cewa ya ummul qauma aqra'uhum wancan hadisin ya zamanto mansuhi da na sayyidina Abubakar to abinda kake kokari ka fara yake na tarihi cewa daga lalala daga baya ne aka zo aka fada to amma su abinda suke cewa shine cewa tunda wannan a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya nuna kan cewa wannan fi'ilin ya nuna kan cewa wancan umarni na cewa wanda ya fi karatun alqur'ani shi zai yi limanci an shafe shi da umarnin yi da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Abubakar wannan shine masabar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Sufyan ats-Tsauri Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa ko suka ce a'a muna nan akan wannan hadisin wannan hadisi na sayyidina na Aisha da tace a umarce sayyidina Abubakar shi wannan an kawo shi ne domin ai nuni ga sha'anin khilafa bai rusa waccan ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ba cewa wanda ya fi cancanta ya karatu ya limanci wanda ya fi karatun alqur'ani to wajen karatun alqur'anin me ake dubawa tajwidi ko yawan karatun alal misali kana da mutane guda biyu ɗaya ya fi tajwidi ɗaya yana da tajwidin amma kuma ya fi shi yawan hadda ɗaya watakila yana da nisifin alqur'ani amma kuma akwai tajwidi ɗaya kuma yana da alqur'ani cikakke amma bai kai wancan tajwidi ba to wanne za a kaddama to kun gani in kuka ce mai tajwidi kun fadi domin me domin ba ku tattara ruwayoyin hadith ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aktharuhum qur'anan wanda ya fi su yawan haddar alqur'ani to da kashi za a kaddamar shi za a kaddamar sai dai idan ya zama to kan cewa ba shi da tajwidin ne gaba daya ba shi da tajwidin gaba daya to anan wajen zai zama to kan cewa ba shi za a kaddamar ba to idan kuma suka zama to cewar dukkaninsu mahaddata ne sun haddace kamilan alqur'ani amma ɗaya ya fi tajwidi wanne za a kaddamar wanda ya fi tajwidi to in ya zama to duk suna da hadda qur'ani suna da tajwidi amma ɗaya ya fi sanin ilimin fiqh ya fi sanin sunna da fiqh wanne za a kaddamar wanda ya fi sanin sunna in sun zama to dukkaninsu mahaddatan alqur'ani ne kuma sun san fiqh sun san tajwidi amma ɗaya ya fi ɗaya shekaru wanne za a kaddamar ne shekaru to idan ya zama to cewar a dukkaninsu suna da hadda alqur'ani ɗaya ya fi fiqhun addini amma ɗaya ya fi shekaru. Eh? Mai fi jin gome shekaru. Saboda me? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir. Ka kaddamar da babba. Ka kaddamar da babba. Mutane ne suka zo za su shaida a gabansa. ‘Yan uwa su biyu. Sahal da Suhail ibnai al-Bayda. Suka zo za su yi magana. Sai karamin ya kama zai magana ya ce kabbir kabbir. Kyale babban ya yi magana. Alaikum salam. Ni yanzu tambaya ta akan cewar wanda yake da yana da Qur'ani zuzu biyu da dukkan da Qur'ani amma daya yana da ilimin fiqh fiye da dayan daya kuma yana da shekaru fiye da dayan me shekaru za a kaddamar ko me karatun fiqh me karatu za a kaddamar me dalili a to ai babu wanda ai nan muna magana cewa fa dukkan da Qur'ani ne shi a can karamin shi ne yake da Qur'ani su ka dubba su sani ba saboda sababbin musulunci ne aha saboda hadisi a'lamuhum bis sunnah wannan shine jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah in sun zama tare suke a wajen qira'a to wanda yafi su sanin sunna fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra in sun zama daidai a cikin sanin sunna to wanda yafi su dadewa wajen hijra har kuma aka zo inda aka kaddamar da fa aqdamuhum sunna wanda yafi su yawan shekaru shine a can karshe saboda haka an kaddamar da ilimi kafin a zo daidaituwa wajen shekaru an fahimta to wannan shine abin nan wannan shine abin da ya danganci to saboda haka a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai abinda kake ishara gare shi cewa waɗansu malamai suna cewa ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi karatun alqur'ani ya limanci a lokacin sahabbai ake nufi domin wanda ya fi karatun alqur'ani shi ya fi fiqhu saboda haka da aka ce sayyidina Abubakar ya limanci tunda ya fi fiqhu in aka ce a kaddamar da wanda ya fi sanin karatun alqur'ani ana cewa a kaddamar da wanda ya fi fiqhu saboda haka suka ce wannan ka'ida za mu dauka to amma a wannan zamanin fa suka ce wannan zamanin sai aka samu mutum ya karatun alqur'ani amma ba shi da ilimin fiqh to bai tantanta a kaddamar da shi ba aka ce musu a'a ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai kan sahabba yake magana ba kan al'umma yake gabaki daya ka'ida ce ya bayar inda kawai za a ce ba za a kaddamar da mai karatun alqur'ani ba yayin da ya zama to kan cewa ya san alqur'ani amma ba shi da fahimtar ba shi da ilimin sanin hukunce-hukuncen sallah to anan wajen sai a dauko wanda yake bashi da hadda bai san karatun bashi da hadda alqur'ani kamar sa a kaddamar da shi kan ya sallah amma matsawar yana da wani abu na hadda yana da wato wani abu ya san hukunce hukuncen sallah amma kuma yana da wato sani da alqur'ani shi ya cancanta a kaddamar wajen sallah wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Hanifa kuma ita ce tafi dacewa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake masabar Imam Malik ma da Abu da Imam Shafi'i kuma suna da kusko suna da hujjojin su da suka dogara akai amma in aka zo wajen batun tarjihi to wannan Allah madaukakin sarki shine ya sani masabar Abu Hanifa da ta Imam Ahmad ta furin jaye saboda dalilin su yafi karfi wallahu ta'ala a'lam to da Aisha ummul mu'minin tace idan tace ba ta san Sayyidina Abubakar ya tsaya saboda shi ne yawan wato mai yawan karayar zuci ne da tausayi da saurin kuka saboda haka mutane ba za su ji karatunsa ba sai taimama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muraja'a ta abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita umarninsa ya ce ku umarni Abubakar ya yi mutane sallah to da taga ta yi haka na biyu sai ta biyo ta wata hanya ta nemi ta haɗa ƙarfi da Hafsa ta ce ma Hafsa ita ta je ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin Abubakar a sa sayyidina Umar ya Hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni na ƙarshe to yawanci in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni na uku to ba a sake masa muraja'a to shi yasa ana faɗa da ya ce muru Abubakar falyusalli bin nas sai suka yi shiru sai aka ga Bilal ya je ya ga mu sayyidina Abu Bakar to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake inna kunna la antunna sawahibu yusuf yake ku dinnan ku ne wato ku ne ma'abuta annabi yusuf me ake nufi da ma'abuta annabi yusuf na farko wannan uslubin uslubi ne na tashbihi amma sai aka shafe adatut tashbihi wato kamar yace inna kunna la antunna mithlu sawahibu yusuf ku dinnan matan nan tamkar waɗannan matan ne ma'abuta annabi yusuf to amma saboda a nuna matsananciyar kamar da suka yi sai aka shafe kalmar kamar aka mayar da su su kansu din ma su ne na annabi yusuf din bayan kuma ba su bane ko to amma domin a nuna isa matuƙa wajen kamar su da su me ake nufi da wannan me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan kalma suwa ake nufi da sawahibu yusuf anan abinda ake nufi da sawahibu yusuf zulaiha matar aziz misr kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna kunna dinnan ku dinnan matan nan abinda yake nufi aisha domin duk aisha ce ce wannan abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta aisha da ita matar aziz ma'abuciyar annabi yusuf saboda ta bayyana abinda yake ba shi ne ta boye shi a cikin zuciyarta ba ta bayyana cewa abinda yasa ba ta son sayyidina Abubakar ya limanci saboda yana yawan kuka da haka mutane ba za su ji ba kaga wannan ai illa ce zahira ko ya kamata a samu wanda yake idan zai yi limanci mutane za su ji karatunsa amma ba ai sallah ba ya zama to ga baki ɗaya sallar sai kukan liman kawai ake ji kaga illa ce zahira ta bayyana amma abinda take nufi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zama saboda basira da kuma zama tare yana zaune tare da ita da kuma hikimar da Allah madaukakin sarki ya bashi na sanin dabi'ar mata sai ya gano cewa ba manufar ta jike nan kuma Aisha ta bayyana cewa ba wani abu ne ya sanya taimama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muraja'a ba tace masa a'a ya rasulullah ga Abubakar ga Umar shi ya cancanta sai Umar yayi me yasa ta ce wannan tace saboda ta san cewar mutane ba za su taba jin dadin wani yazo ya tsaya a wannan mukamin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau su ga kanta yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wani ne daban ba shi ba to ba za su taba jin dadin wannan ba to saboda haka ba ta so a ce mahaifinta shine ya zamanto wannan wanda za a rinka ganin bakin sa ba za a taba ganin farin wani wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai matsayin sa to ita ba ta son wannan amma sai ta ji fitowa ta ce ya rasulullah ga abin da yasa sai ta boye to ita zulaiha kuma me ya aka suka kama da zulaiha me ita kuma mata ita ma'abuciyar annabi yusuf matar aziz me tai kaga dai kenan wajhul tashbih din wajen kowanne daga cikin su ya boye abinda ba sabanin abinda ya bayyana ko kuma ya bayyana sabanin abinda ya boye ita me ta bayyana sabanin abinda ta boye ta boye ai ba ta bayyana wannan ba na'am to wannan sayu cewa tunda ba ta nuna da hadisi tana son annabi yusuf amma ta zo ta bayyana sabanin haka tace aje a boye shi aje a kulle shi amma dai bai zama tun zahiri ba abinda yafi bayyana shine ta gayyaci da matan gari suka rinka cewa wa qala nifwatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin mutanen matan gari suka ce ai matar azizu tana neman ta dauki ta janye hankalin baranta tana neman sa ta makance a cikin soyayya mun lalle mu muna ganin ta a cikin bata mabayyani to shi da kaga abin da suke faɗa a kanta sai ta ce ku zo sai ta gayyace su su zo domin su zo gidanta har ta ba su abin nan yanka wa atar lahunna muttaka'an wa atar kullu wahidatin minhunna sikina kaga ta yi bayyana kamar ta kira su ne wani taro ita kuma manufarta su ga annabi Yusuf ko ba haka ba ita manufarta ba wannan a zo ai taro bane su zo su ga annabi Yusuf dan ta bayyana uzurinta qala fa zalik kunna alladhi lumtunni fihi wa laqad rawadtu an nafsi fasta'at kici to idan ku har kun yanke hannayen ku ni ban yanke hannuna ba saboda ganin so saboda soyayya amma shi kamar wannan din shine wanda ne mun dauki hankalin sa din amma ya nemi tsari ya kare kansa to ku ga ku daga ganin sa ma gani daya sabanin ni da nake zo da shi a gida daya ku gani daya kuka har kun yanke hannu to kaga wannan shine ta boye abin da ta bayyana ba shine zahirin abin da ke cikin zuciyarta ba ita so take dama su gane kan cewa su gane kuskuren su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta abinda Aisha ummul mu'minin ta yi da abinda ita matar Azizu ta yi wanda cikin wannan dabi'ar mace ne ko yaushe idan mace tace maka gabas to duba yamma ba gabas din take nufi ba yamma take nufi ka duba yamma ko ba gaba ne dabi'ar su ce shi yasa wani kafiri ya rubuta littafi wai maza daga mas suke ko daga mirrih suke mata kuma daga zahara daga venus venus shine zahara ko zuhal ne da larabci domin ya bayyana yadda ɗabi'ar maza take da ɗabi'ar mata ai musulmi idan ya tsaya ya fahimci suratu yusuf sosai zai fitar da abubuwa da suka fi na wannan na yadda ɗabi'ar namiji take da kuma ɗabi'ar mace to a shahid dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan umarni nasa kan cewa babu gudu ba ja da baya ba canzawa Abubakar shi zai wa mutane sallah Hafsa ummul mu'minin tace la ma kuntu li usiba minki khaira ban kasance zan samu wani alkhairi ta fuskarki ba ta faɗi wannan ne saboda jin zafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata faɗa saboda haka tunda waye mata sababin annabi ya mata faɗa ya hada da ita kaga da tana zaune salin alim duk faɗan akan Aisha da zai kare to amma gashi Aisha ta sarkafo ta shigo da ita cikin al'amarin saboda haka sai ta mayar mata da magana to me yasa take cewa ma kuntu ban kasance ba domin ta tuna wani abu da ta saki ta taba yi mata wanne ne wannan abu nazuma a Hassan na al-ma'afir nazuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shiga dakin Zainab yana shan zuma sai ya dade kuma suna lissafi suna gani da ya shiga nan minti nawa yayi ba su da agogo amma suna da lissafin lokaci in ya shiga ko ina ana ganin dadewar da yi sai aka lura in ya shiga wajen Zainab sai ya dade sannan ya fito sai aka ce wai me yake ne a wajen sai aka tura Barira sai ta gano wata kuyanga sai ta gano cewa ai zuma Zainab take ba shi saboda haka Aisha sai ta shirya kaidi dama akwai yan kungiyarta akwai yan kungiyar Zainab to yan kungiyarta daga cikin yan kungiyarta har da Hafsa da Sauda ita ko Sauda gashi ta yi ya da ita ta mai jika da ita amma ta cikin yan kungiyar Aisha tace Aisha ta shirye cewa to in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dama al'adar ta ne kullum bayan al'asar zai zaga ya je dakin kowace ya kusance ta ya sumbance ta yace idan ya zo zai sumbance ki ke ka ya rasulullah bakin ka na wari to kuma sun san cewa baya son a ji warin baki tare da shi sallallahu alaihi wasallam zai ce a'a wannan warin na ne sai ya rasulullah ne kaci bakin ka yake wari to zai ce muku zuma ce Hafsa ta zuma ce Zainab ta bani to ku ce ai zumar ta ci daga cikin furan a wata bishiya al-ma'asir mai wari saboda haka warin ya shiga cikin kudan zuman ya biyo cikin zuman har ya zamanto yayi saura har aka ji sauransa a baki saboda haka suka yi wannan ita Hafsa tace ita Sauda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo kafin ma yayi maganar ma kamar ta faɗa abin da Aisha ta gaya mata saboda tsagoran tsoron Aisha da take. To ita Hafsa da aka yi wannan suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ta ce ya haramta ma kansa shan zuma, ba zai sake shan wannan zumar ba. Allah ya ce masa lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji, dan me zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka kana neman ka faranta ma kanka sun hada kai domin su haramta maka wani abu, dan me kai zaka haramta musu dan kawai ka faranta, dan me zaka haramta ma kanka kana neman yardar su, sannan Allah ya musu rarauka in ka tuba ila Allah faqad faqat qulubukuma. To idan kuka tuba zuwa ga Allah akan yin wannan ku bari ku daina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dama zukatan ku sun karkata zuwa ga tuban, kun gane abinda kuka yi ba daidai bane. Wa in tadahara alaihi, in kuka hada kai akan sa ka jifa akan shi anumfa abinda yake ne na al'ada ana yi tsakanin miji da mata, amma wanda yake shi anun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wasa bane. Allah ya ce in kuka hada kai akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuka taimakekeniya da juna akan sa, to fa inna Allah huwa maulahu, shi na satim din masu taimakon sa Allah, wa jibrilu da jibril, wa mika'il da mika'il, wa salihul mu'minin da salihan mu'mini, daga cikin su har da iyayenku Abubakar da Umar. To saboda haka kaga wannan ma Hafsa tana tare da wannan, kaga waye sabbaba mata ta samu wannan, saboda haka sai ta ce ma kuntu usiba minki khairan qattu. Wannan hadisin yana daya daga cikin alamomin, yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin rashin lafiyar sa na mutuwa, wanda yayi ishara ga cewa khalifa bayan sa sayyidina Abubakar ne. Saboda haka wanda suke cewa malamai sun yi sabani shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana khalifa a bayan sa ko bai ayyana ba, waɗansu malamai suka ce ya ayyana, amma mafiya yawan malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba dan babu nassi. Shi'a suka ce akwai nassi, to wanda suka ce ya ayyana sai suka saba, wanda suka ce ya ayyana da nassi sai suka saba tsakanin su, wanda suke cewa din yayi nassi, to da yayi nassin waye ma, to sai suka saba. Waɗansu suka ce Abubakar yayi nassi akai, daga cikin Ahlus Sunna akwai wanda suka faɗi wannan. Waɗansu suka ce Abbas ibn Abdul Muttalib, waɗansu suka ce Sayyidina Ali. Saboda haka ai Shi'a da suke ta rigima suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan Sayyidina Ali, suke ganin kamar rigimar su da Ahlus Sunna ne, da suke cewa babu nassi a fa da Ahlus Sunna bane, su je su gama da wanda suke cewa Abbas ya sanya tukuna, me za su da wata hujja za su kauce? Abinda suka nuna za su rusa hujjar masu cewa Abbas ya ayyana, shi zai rusa ta su hujjar akan cewa Sayyidina Ali ya ayyana. Mafiya yawan malamai kuma wanda yake shine sahihi suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nassi akan waye zai zama khalifa ba, amma yayi ishara, isharori masu yawa daga ciki akwai wannan. Kuma wannan isharar da yayi ita sahabbai suka yi aiki da ita kamar yadda na ambata muku wajen yi ma Sayyidina Abubakar mubaya, kamar yadda Sayyidina Umar ya faɗi wannan, haka zalika Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lokacin yana khalifa a Kufa yace bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam muka duba muka ga waye ya yarje mana kan sha'anin addinin mu, da yayi muka ga wanda ya yarje mana kan sha'anin addinin mu sai muka yarda da shi ya zama to shugaban mu kan sha'anin duniyar mu. Haka zalika Sayyidina Umar shi ma lokacin da aka yi ma Sayyidina Abubakar mubaya abin da yake kenan. Yana daga cikin isharorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa Sayyidina Abubakar shine zai zamanto khalifa a bayan sa, wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta neman taimako na wato na arziki na dukiya ba ta da shi, yace mata ta je ta dawo. Sai ta ce to in na dawo kuma fa, wato kamar tana maganar ajali, in na dawo kuma na tar ajali ya zo mata fa, yace ki je wajen Abubakar, domin ta zo wajensa ne a matsayinsa nawa na shugaban musulmi, na shugaban al'umma, ba matsayinsa na shi kansa wato wato jikan Abdul Muttalib ba, ta zo ne a matsayinsa na shugaban al'ummar musulmi wanda yake raba dukiya ga al'umma, tunda yana cewa Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa, Allahu huwal muti wa ana al-qasib, kamar yadda yake salawatullahi wa salamu alayhi. Saboda ka ta zo a wajensa ne a matsayin shine al-qasib, mai raba dukiyar da Allah ya kwararo ma al'ummar musulmi. Sai yace idan bana nan ki je wajen Abubakar. Kaga kenan yana ishara kan cewa waye zai zamanto a matsayinsa in baya nan na shugabancin al'umma? Abubakar. yana daga cikin isharorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa Sayyidina Abubakar shine zai zama to khalifa bal wannan a cikin alqur'ani tazo Allah ta'ala yace قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما الله يتيك تيما وأن دسك زونا أجدا بس فتياك انت بوكا دكتي سبتا دكذا برد زوكا سبتو أجيئيك انت بوكا سك زمان توما سزمان جدا فتدعون ذا أساك كيرونك فتدعون إلى قوم ذا أساك كيرونك يزوى غياك متاني أولو بأس شديد ما أبو تاكر في ميتنني تقاتلونهم أو يسلمون كياكيسوا إلى أن يسلموا أو بمعنى إلى أن تارك تكين ودى من قطر ندايك كاو مثال انت ذا كياكيسوا حس مسلم انت فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا إذن كوك بي الله زيبا كل أدامي يوى وإن تتولوا كما توليتم من قبل إذن كوك جوية بايا كوك إبي كما يندك كوك جوية بايا أداء يعذبكم عذابا أليما الله زي موك عذابا عذابا ميرددي ثم على ما يسكى باب واندي ساكي كيران بقى ساكي الله ياتي زاء كيراو وأن الله ربا واسفتا ثم زعنا صلى الله عليه وسلم بشيء وأن كيران بأن تندع كي نياك انتبوك بقى ساكي كيرا ما زعنا صلى الله عليه وسلم بي ساكي كيران جيان مسلمي كان أبتاء جائع ونياك إبا har yabar duniya saboda haka kiran da aka yi na kan cewar a zo a yaki mutane shine kiran da Sayyidina Abubakar ya tura a kira waɗannan larabawan dajin domin a je a yaki Musailimatul Kazzab da da'awar annabi Banu Hanifa sune ulu ba'sin shadid mayaka ne masu tsananin ƙarfi saboda haka gashi Allah ya ce za a kirawo su kuma ya ce idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa saboda haka wannan yana isharar wannan hujja wannan kaga nassi ne daga Allah madaukakin sarki akan abu wanda zai yi wannan kiran ko ba haka ba tunda Allah ya ce idan kuka bi Allah zai ba ku lada mai yawa in kuka buwa wanda yayi wannan kiran to waye yayi wannan kiran Sayyidina Abubakar qadran wa shar'an shine ya afkwe shine yayi wannan kiran saboda haka wannan ma ishara ne kan cewa Sayyidina Abubakar amirul mu'minin zai zama to khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yazo na karshen hadisi din ne yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai sake fitowa sallah ba sai daga baya aka fito da shi yazo yayi sallah lokacin Sayyidina Abubakar yana cikin sallah aka zaunar da shi a gefen sa na hagu yayi sallah yana yin limanci Sayyidina Abubakar yana bin sa su kuma sahabbai suna bin Sayyidina Abubakar wannan yazo a karshen hadisi din yazo a cikin sauran hadisan wanda suka ruwaito wannan kissa kamar yadda muka ambata sahabbai guda uku banda Aisha sun suka ruwaito wannan hadith din su wane ne wazi mai maita musu na'am Abu Musa al-Ash'ari na'am Anas ibn Malik na'am Abdullah ibn Umar ahsantu na'am
wa hadathani Ammar an ibn Shihab an Abu Yazid al-Layth an Ubaydillah ibn Adi ibn Qiyad an al-Muqad بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس إذ جاءه ربه فسار ولم يدر ما سار به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قلب رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال عليك بالفضل قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهانا الله عنهم
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب امام مالك رويته وانا حديثي دجا ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي دجا عطاء ابن يزيد الليثي ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya zauna a Madina daga baya ya koma Sham an Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar daga Ubaydillah ibn Adi ibn al-Khiyar an-Nawfali al-Qurashi ba Qurayshi ne daga Banu Nawfal ibn Abd Manaf yana waɗansu suna da waɗansu sun tabbatar masa da cewa shi sahabi ne an haife shi a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Sa'ad yayi a cikin tabaqat dinsa, amma sauran malamai sun ce a shi dai tabi'i ne domin babu wani abin da ya nuna cewa ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace annahu qal, yace shi Ubaydullah yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun bayna dhahranayn nas, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a tsakanin mutane. Wannan kun ga mursal ne, tunda shi Ubaydullah bai halatti kissar ba, tunda tabi'i ne. Amma wannan hadith din nasa ya inganta, ya ruwaito shi daga hadithin wani mutum daga cikin sahabbai, bal a wata riwaya yana cewa an rijalin minal ansar, daga waɗansu mutane daga cikin al-ansar, wanda ya nuna wanda suka gaya masa ba mutum ɗaya bane ba biyu ba, wanda suka halarci kissar. Suka ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake zaune cikin sahabbansa, idja'ahu rajul, sai wani mutum ya zo masa, fasarrahu, sai masa asiri, wato ya yi munajati da shi, ya yi magana, ya masa raɗa. Falam yudra ma sarrahu bih, ba a san abin da ya masa raɗa da shi ba, hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, wato ya faɗa abin da mutumin ya yi masa raɗa da shi. Fa idza huwa yasta'dhinuhu fi qatli rajulin minal munafiqin, sai gashi ashe mutumin ya zo ne yana neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya kashe wani mutum daga cikin munafikai. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jahar, yayin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da ya faɗa din, alaysa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, yanzu ba yana shaidawa cewa la ilaha illa Allah kuma cewa muhammadur rasulullah ba? Fa qala ar-rajul, sai yace eh yana shaidawa, wala shahadatan lahu, amma ba shi da shaida a baki take kawai da bai yadda ba. Fa qala alaysa yusalli, yace ba yana sallah ba? Fa qala bala, yana sallah, wala salata lahu, amma ba shi da sallah. Fa qala sallallahu alayhi wasallam, sai annabi sallallahu alayhi wasallam yace ulaika alladhina nahani Allahu anhum, waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni kan in kashe su. Wannan hadisi ya nuna halaccin ayi rada idan ta zamanto bata saba da ka'idar shari'a ba. Yaushe ne rada bata halatta ba, ko munajati ta keɓe wadda zance da mutum, sawa'un ta rada ko ba ta rada ba? Na'am, idan mutum biyu ne kai kuma ka zo ka ware na kaza, ka ware ɗaya daga cikin su kai masa rada, saboda wancan zai tsargu, wannan ɓata tsakani ne, sai dauka a me kuma ake shirin yi. Amma in a cikin mutane ne, musamman in da shugaba ne, babu laifi ka zo kai masa rada, ka gaya masa abin da kake ganin bai cancanta wani mutum ya ji ba, in ba shi ba. Wannan ya halatta, domin ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya masa haka din ya nuna ya halatta. To sannan kuma a cikin, idan aka yi ma shugaba rada, idan ya ga maslaha ta hukunta ya bayyana abin da aka faɗa, sai ya bayyana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ya bayyana ga abin da mutumin ya masa rada da shi, domin maslaha ta hukunta kan ya bayyana, saboda ya zo ne da niyyar kan cewar wani ai yana daga cikin munafikai. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi, yace ba yana shaidawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba, wato ba yayi kalmar shahada ba, wanda nuna kan cewa kalmar shahada idan mutum ya faɗe ta tana hana ai hukunci a kansa da munafunci, sai dai idan yayi abin da yake wajibi zai warware ta, ko kuma ya bayyana abin da yake ya bayyana wani abu da ya kulle a cikin zuciyarsa na wato kafircin da yake rusa abinda wannan kalmar take hukuntawa. Kamar ajishi ya bayyana izgili ga Allah da izgili da Al-Qur'ani, ko izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da wani abu na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da yake nuna wato warwarewar kalmar shahada ce. Sannan kuma haka zalika sallah, sallah ita ce take nuna alamar tsare mutum daga a kashe shi. Idan mutum yana yin sallah, to wannan hujja ce kan cewa ya tsare jininsa, ba za a kashe shi ba, sai da haƙƙin musulunci, shine idan ya kashe shi ma a kashe shi, ko idan ya yi ridda, ko idan ya zamanto ma'aurati ne, ko ya taɓa yin aure in ya yi zina. Kamar yadda ya zo a hadisin la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi sai saboda abubuwa guda uku, sannan ya ambata shi. To sannan da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni akan su, wato ma'ana za a yi hukunci da zahiri, abinda mutum ya bayyana na zahirin kalmar shahada da kuma zahirin yin aiki irin na musulmi na sallah da fuskantar irin sallar da musulmi suke yi wannan za ta tsare jinin sa za a masa hukunci da zahiri har sai ya bayyana abinda zai warware wannan to in ya bayyana abinda zai warware wannan sai a masa bayani shi ma ba kawai za a masa hukunci bane haka sai an bayyana masa bayanin da zai kare da zai kawo da dukkan shubha a gare shi in aka yi masa bayani akan cewa wannan abin da kake yi fa kafirci ne eh na yadda kafirci ne amma na yi to haka wannan ba shi da uzuri amma yace shi da yadda kafirci bane wannan kai a wajenka a fahimtarka shine kafirci ne a fahimtarta ba kafirci bane ba za a yi hukunci da kafircin sa ba saboda la zala hayya zai da shubha sun ya zamanto ba shi da sauran shubha shi yasa ibn shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lokacin da ya rubuta wasiya malamai suka zo za su yi musu da shi yace musu da ni ne a makaminku da na kafirta amma ku tunda kuna har yanzu kuna da shubha ba zan kafirta ku ba yace amma da ni ne na san abin da ni da ku ne kuka san abin da na sani sannan kuka ci gaba da fadan abin da kuke fada da kafirta za ku ma'ana kenan ba a hukunci da kafircin mutum sai in ya zamanto kan cewa yana da ilimin da ya kawo masa da shubha kuma duk da haka ya take wannan gaskiyar ya tsaya akan ƙarya da kafirci to shine za a yi hukunci akan cewa wannan ba shi da sauran uzuri amma ba a lizumta ma mutum a ce ai an riga an bayyana maka tunda kuma an bayyana maka ko bayani ya tabbata hujja ta kafa a kanka to da haka shikenan ai maka hukunci a'a sai an ce tukuna kana da wani hujja in yace a'a shi abinda aka ga bayyana masa shi bai yadda wannan kafirci bane ko kuma shi bai yadda wannan ba daidai bane sai dai yayin da ya zamanto yayi abinda ba shi da wani shubha a kai kawai mutum ya je ya sujada ga gunki ko kuma mutum ya zagi Allah ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda sanin sa larura ne amma kamar a gaya mutum hadith yace a wannan ƙarya ne yana cikin hadari amma ba za a yi hukunci akan cewa ya kafirta ba da dai a ce da zai zo a ce ne a sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi wajibta sallar juma'a wajiba ce ta wannan zancen banza ne to wannan shine ba shi da wani uzuri a nan wajen ba shi da wata hujja domin abu ne wanda ya kafirta da abin da yake sanin sa a cikin addini larura ne amma in ba haka ba to ana lizumtar hukuncin zahiri a ba a kyale batsini a cikin a kyale mutane da batsinin su Allah madaukakin sarki shine zai hukunci akan surana al-qiyama na'am
wa hadatha bi amali an zaid bin asad an ata bin yasar an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala allahumma la taj'al qabri wa man yu'da istadda ghadab allah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid
a kafin mu shiga wannan hadisin wancan hadisin munasabar da Imam Malik ya kawo shi a wannan babi shine domin ya nuna kan cewa sallah tana tsare jinin mutum daga wato a tana tsare jinin mutum da haƙƙin sa na rayuwa a wanda rashin ta kuma kamar alama ne na kan cewar kenan mutum za a iya kashe wanda baya sallah kuma wanda yake haka yake idan mutum ya ƙi yin sallah za a nemi ya tuba in ya tuba shikenan ya dawo yana sallah shikenan baki alaikum in kuma bai tuba ba sai a kashe shi an yi sabani aka kashe shi za a kashe shi a matsayin yana kafiri ne koko a matsayin yana musulmi an kashe shi na haddi jumhurin malamai sun ce kisan haddi za a yi masa dan haka in aka kashe shi za a burne shi a makabartar musulmi za a yi masa sallah amma mutane malamai da mutanen kirki bai kamata su halarci jana'izar sa ba Imam Ahmad ibn Hanbal yace za a kashe shi kafiri ne ko makabartar musulmi ba za a kai shi ba ko sallah ba za a yi masa sallah wanka ba za a yi masa sallah ba ƴan uwansa da kawai zai su binne shi a wani waje wanda ya nuna kan cewa muhimmancin sallah cewa tana tsare jinin mutum wanda yake kuma idan babu ita ya halatta a zubar da jinin mutum wanda bai yi ba kenan idan aka nemi tuban sai ya ki tuba a hadisi na uku a cikin karatun mu ne yau Imam Malik ya ruwaito shi daga Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar Zaid ibn Aslam malamin Imam Malik malamin tafsiri kuma malamin hadith al-Adawi baban sa maulan sayyidina Umar ne kamar yadda ya gabata an Ata ibn Yasar maulan Maimuna maulan Ummu Salama eh maulan Maimuna al-Hilaliya da shi da dan uwansa da ƴan uwansa guda biyu Muslim ibn Yasar da Sulaiman ibn Yasar dukkanin su malamai ne shi Atha ibn Yasar ya fi karkata ya zuwa ga ilimin ilimin ya zuwa ga ibada. Hadisansa kadan ne, amma Sulaiman ibn Yasar malamin hadis ne kuma malamin fiqh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah kada ka sanya kabarina ya zamanto gunki da ake bautawa. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mayar da kaburburan annabawan su zamanto masallatai. Wannan hadisin Atha ibn Yasar shi ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, zahirin sa mursal ne amma ya zo mausulan da ambaton sahabin da Atha ibn Yasar ya ji daga gare shi, ya ji daga wajen Abu Sa'id al-Khudri ne, kamar yadda ya zo a cikin Musnad al-Bazzar. Dama yawanci duk irin maratil da zaka gani a cikin muwatta ta Imam Malik zaka same su da isnadi mausuli sadajje da ambaton sahabin sa. Wannan hadisin yana daga cikin su. Al-Bazzar ya ruwaito shi a cikin Musnad din sa, daga hadisin Zaid ibn Aslam, daga Atha ibn Yasar, daga Abu Sa'id, Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Ma'anar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah kada ka sanya kabarina ya zamanto gunki da ake bauta ma, wato kada ka sanya kabarina ya zamanto mutane sun zo suna yi masa sujada, ko kuma su mayar da shi masallaci, su mayar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci. Ya roki Allah kada Allah ya sanya wannan. Sannan ya ambata cewa Allah fushinsa ya tsananta akan mutanen da suka maida kaburburan annabawan su suka zamanto masallaci, wanda ya nuna kan cewa daukan wato kabarin annabawa a mayar da shi masallaci, a gina masallaci a kansa, a rinka yin sallah a wajen haramun ne, domin gashi an ce fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi haka. To idan wannan ga annabawa ne, ina kuma ga waɗansu sauransu, ina kuma ga sauran salihai bayi waliyai? Kaga su suka fi cancantar ma kanka da ai haka. Amma waɗansu suna cewa to ai gashi a cikin Alƙur'ani an ce qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ashabul Kahfi wanda suka yi rinjaye a cikin al'amarin sun ce zamu mayar da zamu gina masallaci akan kabarin su. Saboda haka tunda ya zo a cikin Alƙur'ani babu abin da ya nuna inkarin sa, dan me zamu ce yin kabari a masallacin annabawa bai cancan bai halatta ba? Dalilin mu shine wannan hadisi. Ba kuma shi kadai bane, akwai hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi kafin rasulsa da kwana biyar, yana cewa qatala Allahu al-yahuda wan nasara, Allah ya tsine ma yahudawa da nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun maida kaburburan annabawan su zamanto masallaci masallatai. Ala la tattakhidhu qabri masjida fa inni anhaakum an dhalik, kada ku maida kabarina ya zamanto masallaci domin na hana ku daga wannan. To wanda kila wadansu za su ce to ya gashi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin yana cikin masallaci. Saboda haka kenan yanzu duk musulmi suna kan wannan hanin kenan, sun mai da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci. Menene jawabi? Masallacin da aka tashi gina shi ai ba kabarin ne ya kawo shi ba ko? Gina masallacin akai kuma ba a binne shi a cikin masallacin ba. A cikin ɗakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka, a cikin ɗakin Aisha aka binne shi. Buƙatar yalwace masallacin yasa aka yi, aka shigar da ɗakin a ciki. Kuma da aka yi, kamar yadda Qurtubi yake faɗa, kuma haka yake ɗin a cikin tarihi, sai da a lokacin tabi'ai ne, babu sahabi lokacin a Madina, lokacin da aka shigar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci. Sai da aka mayar da kabarin, aka mayar da shi wato musallat triangle, an san triangle ai ko? Wato inda bangon al-qibla, bangon kudu aka yi masa gini haka, inda yake inda fuskarsa salawatullahi wa salamu alaihi ne, alfarma take kallo. Bayansa kuma bangon arewa, sai aka ɗauki garu daga ƙarshen, daga gabas aka ja shi zuwa ga tsakiya, daga yamma aka ja shi zuwa ga tsakiya, sai ya zamanto kan cewa ba za ka tsaya ka kalli kabarin sambil haka ba. Ba yadda za ka tsaya ka kalli kabarin sambil, don dai mubalaga kan kada ka je ka ce za ka yi makabarin sujada. Idan mutum ya yi sujada ga kabari, wannan shirkul akbar ne, shirka ce mai fitar da mutum daga milla. wannan kabarin ko nawaye kuwa ko nawaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah kada ni ka sa kabari na ya zama to haka wannan ba yana nufin kan cewa wadansu ba za su yi ba amma idan suka yi to ya nuna kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari'i ne daga gare su ya barranta daga gare su haka yana daga cikin wannan mutum ya zamanto ba a kabarin zai yi sujada ba amma ya kebance wata ibada ta musamman sai ya je wannan kabarin zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kuma yadda dakunan ku zamanto makabarta ku karanta alqur'ani a ko ina ku ma'ana alqur'ani da sallah ba a yin ta a makabarta in mutum yace zai je makabarta domin ya sauka alqur'ani ko zai je makabarta domin ya wata nafila ta daban ko ana itikafi a masallaci shi kuma yace a makabarta zai je itikafi ya halwa to wannan ya zo da bid'a babba a cikin addini kuma shedan ne ya sawwala masa al'amarin sa wannan dinya daga cikin kurakurai da ake yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan a rashin lafiyar sa yana daga cikin hadisi mutawatira wanda malamai sai hukunci akan cewa mutawatir ne ya gargadi sahabbai ya gargadi al'ummar sa da kada su bi hanyar yahudawa da nasara domin al'adar su ne su duk wanda yake an wani bawan Allah ya mutu a cikin su sai su hoton sa su gina ɗakin ibada akan kabarin sannan su rataye hoton a ciki kuma inda za a ga ana tayi a cikin kasashen musulmi a waɗansu kasashen musulmi haka za a ga ana yi in ka je Misra haka za a ga da a Baqi'a da haka suke akwai kubbar kaburburan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kubbar kabarin Sayyidina Usman akwai ta Abu Sa'id al-Khudri akwai ta Imam Malik akwai ta Nafi' akwai ta Ahlul Baiti ga sunan sai lokacin da daular Saudiya suka zo ne duk suka rushe wannan saboda shirkar da ake yi a wannan a wannan wurin kuma abinda suka yi daidai ne amma ana ta cewa wai yana daga cikin munkarin da daular Saudiya suka yi da Wahhabiyawa haka ake cewa wannan kuma abinda suka yi kuma yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi Sayyidina Ali yake cewa bana tura kai kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni nayi ba kada na bar wani kabari da aka yi masa tozo aka yi gini akan sa face na rusa wannan gina irin masallacin kan da ake wannan ginin irin hubbaran shehu wannan gini da aka yi duk bid'a ce bai halatta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan duk bai halatta ba sawa'un an kai kabarin ne zuwa ga masallacin ko kuma an zo an gina masallacin saboda kabarin na'am akwai lokaci ai akwai sauran lokaci zuwa al'asar ko to bari mu ƙara hadis guda ɗaya insha Allah ba zai yi mu karance babin ba نعم
حدثنا عمار عن ابنها عن محمود بن الربيع بن زبير الانصاري ان عباده بن مالك كان يقول مقامه وهو اعلى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الجنه والمكر والسيل وانا رجل ضريب البصر فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت مكانها
أتخذ من صلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن تصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، إمام مالك يروي ابن شهاب ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري، دق محمود ابن الربيع al-ansari yana daga cikin kananan sahabbai abu muhammad al-madani a yawancin riwayarsa daga sahabbai ne anna itban ibn malik cewa itban ibn malik shi ma al-ansari al-ajlani sahabi ne mashhuri wanda ya rayu har zuwa lokacin khilafar sayyidina muawiya kana ya ummu qaumahu ya kasance limamin mutanansa wa huwa a'ama al-hali yana makahu wato a lokacin da Mahmud ibn Rabi ya haɗu da shi ba a lokacin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da shi ne riwayar ya gan shi lokacin shi ne liman an fahimta wannan tana da muhimmanci wannan fahimta zamu dawo ku ga abin da yasa nayi takidi akan ta wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi itban bin malik yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaha takunu buluma wato sha'anin duhu yana kasancewa wal matar da ruwa wasail da ruwa wal matar da ruwan sama wasail da kuma ruwa wanda yake kwantaccen ruwa wanda yake yazo ya tare hanya wa ana rajulun barirul basar ni kuma mutun ne makaho bana gani fa salli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhidhuhu musalla dan ka ya rasulullahi kai sallah a gidana a waje wanda zan mayar da shi ya zamanto shine masallaci inda zan rinka yin sallah musalla fa ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo masa fa qal sai yace aina tuhibbu an usalli aina kake so ne sallah fa ashara lahu ila makanin min albayt sai nuna masa wani bigire a cikin gidan fa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah a wannan makani to bayan yayi sallah ne shine hadisin can da ya gabata na wanda yazo yayi rada din nan to a lokacin ne ake wannan rada hadisi a lokaci ake aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana wannan hadisi din ya nuna cewar wato akwai uzurin da yake halatta mutumin da yake da uzuri ya zauna a gida kada ya zo sallar jama'a hatta wajen wanda suke cewa zuwa sallar jama'a farilla ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa uzuri kan kada ya zo zuwa ga sallar jama'a menene uzurin da ya ambata na farko yace duhu da ruwan sama da kuma ruwan kwazazzabai sannan kuma gashi shi makaho ne ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yace yana nema a yi masa sallah a yi masa waje wanda zai rinka sallah a gida wanda ya nuna kan cewar wato in uzuri ya zo ya halatta mutum ya yi sallah a gida in yana da uzuri ba sai ya zo masallaci ya yi sallah a masallaci ba to amma akwai wani hadis na Abdullahi ibn Ummi Maktum a cikin Bukhari ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina gari ne mai yawan macizai da kunamu kuma ba shi da jagora wanda zai kawo shi masallaci ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya zauna a gida ya yi sallah har ya yi masa izini ko da ya juya sai ya ce a tasma'un nida ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh ya ce la ajidu laka uzra ya ce ban san cewa kana da wani uzuri ba a wata riwayar ya ce masa fa ajib ka amsa kiran sallah me bambancin wannan da itban alaikum salam a abinda ka faɗa ba zahiri ba ne cewa ya ka nuna min waje da zan rinka sallah ba wai cewa ya ka nuna min waje da zan rinka sallah an yi ruwa ba ka nuna min wajen da zan ɗauka ya zamanto shi ne wajen sallah na a gida ba wai ya ce wai sai an yi ruwa ba ne zai rinka zama shi mutlakan kawai cewa ya tun daga shi yana da uzuri a nuna masa waje da zai rinka sallah a gida saboda haka bai yi tahsisi da cewa inda ya yi da an ambata da cewa to idan an yi ruwa ka nuna min inda zan rinka yin sallah alaikum salam wannan fa cewa ya ga duhu ga ruwan sama ga ruwa kuma a cikin kwazazzabo watakila yana da ɗan jagora yana da ɗan jagora kaga bai ce ba shi da ɗan jagora ba in yana da ɗan jagora duhun ba komai ba ne shi ko wancan ya ke ga macizai shi wannan watakila ruwa zai ɗan faɗa ne ko ya jiƙa jikinsa ya ɓata masa jikinsa amma wannan kuwa menene zai same shi rayuwarsa ce fa take cikin hatsari in maciji ya same shi fa kuma ya ce ba shi da jagora ba shi da mai ja masa gora shi ko wancan itiban bai kore cewa yana da mai ja masa gora ba a'a wani hali ne ya fi tsanani na'am wato idan mutum yana jin kiran sallah ko zai kai ya zuwa ga ko zai gai ya zuwa ga cewa wato a zai ji ciwo rayuwarsa za ta shiga cikin hatsari sai ya amsa abinda kuke cewa kenan tunda ya ji kiran sallah to amma kuma gashi wannan kuma ya masa uzuri a babu dalili kan cewa baya jin kiran sallah na'am amma kuma aka ce ba shi da uzuri aka ce fa shine fa aka ce ba shi da uzuri na'am babu tabbas a kada ka ce babu tabbas saboda dabi'ar madina cewa yace innal madina kathiratul hawam madina mai macizai ce da kunamu masu yawa kuma sau nawa ake fita sallah salloli wanda suke masu duhu sau nawa ne da ake yi sau uku saboda haka idan yau ya tsira gobe fa jibi fa gata fa a shahidai malamai sun yi sabani wannan hadisai guda biyu gaskiya sun sa malamai sun buga musu hankali waɗansu suka ce wannan hadisin na ibnu ummi maktum mansuhi ne haka yake a farkon al'amari daga baya aka shafi hukuncinsa da hadisin itban saboda haka al'amarin yana nan akan cewa yana da wato an yi ruksa idan halin itban itban ibn malik ya bashi ruksa to halin ibnu ummi maktum min babi aula saboda haka sai suka ce hadisin itban ibn ummi maktum mansuhi ne wannan hadisin shine nasikh to amma ka'idar malamai ce ba a cewa me zai hana wata kila a ce tunda babu ba a san tarihi ba la'alla aka fi ne itban ibn malik an yi masa ruksa amma kuma ibn ummi maktum ba ya masa ruksa ba wanda ya nuna kan cewa shi ma itban ya je ya koyi abin da aka gaya ma itban abin da aka gaya ma ibn ummi maktum ya daina wannan sallar ya koma ya rinka sallah domin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ba shi da uzuri in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ga mutum ɗaya kamar ya isar ma al'umma ne saboda haka hakkin itban ya je ya san cewa ga sabon hukunci tunda babu tarihi ba yadda za ka ce ga wannan shine mansuhi wannan shine nasikh idan ka ce hadisin ibnu ummi maktum shine mansukh wanda bai yadda kai ba zai iya cewa a'a hadisin itban shine mansukh dalilin da yake mafi karfi shine cewar wal ilmu inda la istihadi ne shine jawabin malaman jawabin ibn rajab al-hafiz ibn rajab kuma shine jawabin malaman al-hanabila ana cewa dama ko yaushe mu wani hanbaliya ne jawabin hanabila suka ce itban ibn ibn ummi maktum ya nemi a yi masa ruksa ya yi sallah shi kadai a gida shi ko itban ibn malik ya nemi a nuna masa inda zai yi sallar jama'a a cikin gidansa domin har an ruwaito cewa yana da ana kiran sallah ana iqama a haɗu a yi kiran sallah saboda haka idan mutum yana da uzuri irin wannan ba zai iya zuwa babban masallaci ba amma zai iya yin sallah ta jam'i a cikin gidansa a waje wanda yake shine kamar masallacin cikin gida wanda zai yi to wannan in yana da uzuri irin na itban zai iya ɗauka wannan ya zamanto uzuri a gare saboda haka bambanci shine ɗaya sallar jama'a yake yayi takhallufi ga barin sallar jama'a ga wata jama'ar ɗaya ko yana neman a yi masa ruksa ya bar sallar jama'a ga sallah shi kaɗai ba ga sallar jama'a ba wannan shine bambanci tsakanin hali biyu shi yasa kaga Mahmud ibn Rabi yace ya zo ya sami itban ibn Malik wa huwa ya ummu qaumahu shine liman yana yi wa mutanen sa limanci a lokacin da yake masa hadisi da yake tambayarsa ne ba wai a lokacin da shi itban yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda kun ga wannan shine bambanci tsakanin halayen guda biyu me ra'ayinku ga wannan taujihi sa ko yayi to wannan shine a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewar wato liman zai iya zamantowa makahu makahu zai iya limancin sallah akwai wannan dalilin makahu zai iya limancin sallah domin gashi yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masa ikrari sannan a cikin wannan hadisi ya nuna kan cewa wanda yake da uzuri irin wannan ya halatta ya zo na yi sallah a gida kamar yadda ake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana kiran sallah akai ruwa sai a ce sallu fi rihalikum kowa yi sallah a gida ba sai kun taso kun zo masallaci ruwa na dukan ka ba kace ai kai kana yin ai baka da uzuri in dai kai domin ka samu domin in kai wannan kai ruko da azima baka ruko da rukusa ba babu laifi amma kuma kada ka lizumta mu wadansu domin Allah ya sauƙaƙa musu kada kai kace zaka dora musu abinda Allah madaukakin sarki bai dora musu ba sannan wannan hadisin ya nuna yin tabarruki da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah domin itiban da zai iya cewa ya Rasulullah ba ni izini in samu waje in rinka sallah a gida amma sai ce ka zo kai sallah a waje domin dauke shi zaman to inda zan rinka sallah duk inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna yin tabarruki da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah an ruwaito daga waɗansu sahabbai suna karhancin mutum ya rinka karda don inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah ba dan komai ba sai dan saboda tsoron kada ya zamanto kan cewar an kai ya zuwa ga yin wani itikadi akan wannan wajen har ya kai ya zuwa ga cewar an keɓanta wata ibada ta musamman a wannan shi yasa sayyidina Umar da ya je wani waje ya ga mutane ana ta tashi ana ta nafila ya ce waɗannan fa suka ce a wai wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah ne shine suke sallah sai ce duk wanda yake so yayin sallah yayin sallah wanda kuma bai ga sallah ta kama shi ba sai yayin sallah ba ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku face suna kokarin karda don cewa sai sun sami inda annabawan su kai sallah domin su yi ibada ta musamman a wannan su yi sallah su ma a wannan wajen wannan ka'ida saboda ka'idar saddu zari'a ne to amma yayin da ya zamanto kanta babu wannan tsoron akwai falala a wajen sallah a wannan wajen domin kamar yanda aka kiyaye wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Madina aka mai da wuraren suka zamanto masallaci kuma kamar ruwaye da yake yana yin sallah a cikin an kula da wata wani al'amudi a cikin rauda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin nafila a wajen Aisha ummul mu'minin takan nemi a kauce a cikin masallaci inda ar-rauda take ta zo ta yi sallah a nan wajen inda ta lura cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan sallah a nan kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin shahidi akan wannan cewa yin tabarruki da wato neman albarka da wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiransa ya zo ya yi sallah a nan wajen inda kamar a ce babu wata falala da take da rataye da wannan da sai ya ce masa ba komai da kake sallarka a ko'ina kai a cikin gidanka duk yayi amma sai ya amsa kiransa ya tako a cikin riwaya an ce ya tako tare da sahabbansa daga cikinsu har da Abubakar da Umar suka zo suka yi sallah sannan aka kaddamar da abinci suka ci kaga da ya zo da yake an kira shi don ya yi sallar yana zuwa sai ya ce aina turidu an usalli ina kake so ne maka sallah sai ya nuna masa kaga har ya san wajen ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai ayyana wajen ba sai ya ce masa ina kake so ne sallah ya nuna masa sannan yayi sallah wanda ya nuna kan cewa abin dalilin da yasa ya zo yayi sallah don ya samu albarkar cewa shine yayi sallah ya so masa sallah a wannan wajen to sannan bayan yayi sallar wanda yake shine dalilin zuwansa sannan kuma sai ya je ya ci abincin amma haga da ya je gidansa Anas da aka gayyace shi kan ya zo ya ci abinci sai da ya ci abincin sannan ya ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah domin abin da aka kira shi ya zo ya yi shi ne cin abinci saboda haka sai ya zauna aka ci abinci bayan an ci abinci sai ya tashi ya yi sallah nan ku an kira shi don ya zo ya yi sallah saboda haka ana kiran abin da yana zuwa abin da ya yi din shi ya kaddamar daga baya kuma wannan wani abu ne wanda yake aridi wanda daga baya aka kawo suka kawo na girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance dama shi mai karban hadiya ne wanda ya nuna kan cewa kenan idan mutane suka gayyace ka suka kawo maka wato abinci ko kunun zaki ko ruwa ko dafiwa wuta ne ko alawa ko mazarƙwaila karɓa ka ci kai koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wannan akwai ƙarfafa danƙon alaƙa tsakanin musulmi da daɗa da zuciyar wanda ya gayyace ka zai ji daɗi kan cewa ya gayyace ka ka zo ka ci musamman ma idan Allah maɗaukakin sarki ya baka muƙami matsayi na ilimi ko matsayi na shugabancin jagorancin addini ko jagorancin al'umma ko matsayi na surkunta surki ne kai ka zo gidan surkai ko makamancin wannan to yin haka ka ci ko menene ko baka son ka ci din domin ka daɗa ransa wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna kan cewar mutun ya babu laifi ka lizinci waje wanda yake a wajen zakarin kayin sallah. Amma hadisin da yazo na kan cewa an hana mutun ya lizinci waje a cikin masallaci inda zai rinka sallah, abinda ake nufi idan mutun ya lizinci wannan wajen domin in yayi haka domin riya, don a ce kai wani dai abin nan kwanarsa ita ce tasa, babu ko ina ka koyaushe, ba dare ba rana, ba zafi ba sanyi, ba ruwa ba rashin ruwa, face ka same shi a wannan kwanar. To idan kana yin wannan yana yi ne don a yi wannan a faɗa ya ji daɗi, ya ji kace a mutane ma sun san da wannan al'amari, an mana shaida, to alhamdulillah. Idan yana yi don wannan niyyar ne, to wannan shi ne aka ba a so. Amma in babu in zuciyarsa tana da tsarki daga wannan babu laifi, kamar yadda shi idban ya nemi a ba shi waje, a nuna masa waje wanda zai lizinci yin sallah a wajen. Sannan kuma a cikin wannan hadisin cewa idan mutum ya ambaci wato wata nakasa da yake da ita a jikinsa babu laifi, kamar yadda ya ce wa ana rajulun darirul basar, ni mutum ne makahu, wannan baya daukan sa ta babin cewa yana kai kukan Allah ko yana nuna rashin wato jin daɗi da abinda Allah ya jarabce shi da shi, ba shakawa yake ba, ba kuka yake kaiwa na Allah ba, bayyana wato dan ya bayyana nakasar da take tare da shi, in dai bai yi bane ta ambata ta nuna wato bayyana rashin jin daɗi ga abinda Allah ya kaddara masa babu laifi, dan mutum ya bayyana ka ce to gashi Allah ya sa shi abin nan ba shi da wadata, ko kuma Allah ya jarabe shi cewa ba shi da kafa, Allah ya jarabe shi da cuta iri ta kaza, wannan ba kai kukan Allah bane, ba kai karar Allah bane wajen halitta, in mutum ya faɗa ta fuskar wato akwai buƙatar kan ya bayyana wannan nakasa ko wannan buƙata tata. Amma in ba haka ba din mutum wato ya ɓoye abin da ke Allah ya jarabce shi da shi tsakaninsa da Allah, wani ya daga cikin haƙuri da nuna yarda da ƙaddarar Allah, kada mutum ya bayyana sai in buƙata, sai in akwai buƙata. Sannan kuma rashin halartar jama'a idan akwai uzuri, musamman kuma idan ya zamanto jama'ar za ta ba shi damar rashin halartar jama'a din ba wai ya ki halartar ta bane bil kulliya, ya bar wata babbar jama'a ne domin ya tsayar da wata jama'ar karama, to wannan ya nuna kan cewar uzurinsa karɓaɓɓe ne a cikin shari'a. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. Anya ko za a amsa tambayoyin nan? To guda ɗaya kawai ai wuturi. Wuturi za a yi. To ko kai ne za ka yi wuturin kenan. Na'am. Wannan a mafi kaulin, a kaulin mafiya yawan mal, wato wai wanda yake shi kawai sallar juma'a yake zuwa ta jami'i, yana sallah a gida saboda masallacin na unguwar tasu bai yadda da shi ba, in bai yadda da masallacin unguwar su ba na wanda yake ba na unguwar su ba fa sai ya taka yaje, amma mutum ya zama cewa baya zuwa sallar jama'a kwata kwata sai sallar juma'a, wannan a kaulin mafiya yawan malamai fasiki ne, yana daga cikin fasikanci domin ya bar abin da yake wajibi farilla ta ainihin sa. Wajibi ne musulmi ya sallah a cikin jama'a abinda muka rinjayar kenan, sai in uzuri ne ya hana shi ya halarci sallar jama'a. Na'am. To amsa tambayoyi, kawo tambayoyi guda biyu tunda mun ce wuturi dai za a yi. Ya game ƙwaro faɗo wallahi wannan ba zan iya amsa wannan tambayar ba sai na yi bincike a kanta. Matsayin zubar da ciki kitan kai ne, zubar da ciki kitan kai ne, amma malamai suna cewa sai an hura masa rai wato bayan kwana 120 aka zubar da ciki wannan kisan kai ne sai ya biya diyar sai ya biya diya shine kimar kuyanga ko baiwa ko mun sha amsa wannan tambayar da 30 da muka yi ba amsa ba ma da ma haka ya dama da baka amsa ba an ba da baka tambaya ba an ba an samu wadansu sun ai mun riga mun yi dama tambayoyi uku za a yi saboda magariba ta kusa akwai daga cikin yan uwan mu Malam Nura zai tafi karatu kasar waje zai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi nasara akan zai tafi akan abin da zai je yayi na karatun nan kuma ya sanya shi zamanto na tsoron Allah ne ya sanya shi zamanto mai albarka a gare shi da al'ummar musulmi baki daya haka zalika duk wanda suke tafiya suke tafiya domin neman ilimi Allah ya albarkace su Allah ya ba su wato abokantaka na alkhairi na wanda za su zo tare da su su taimaka musu akan wato abin da suka je nema kuma su taimaka musu wajen da'ar Allah kuma ya sa ya yassare musu wannan karatu nasu ga baki daya kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan sa'a da yake karban addu'a kan wanda suke cikin wanda suke marasa lafiya suna kwance a asibitoci Allah ya ba su lafiya Allah ya tayar da kafadarsu wanda bala'i ya sauka a gare su Allah ya yaye musu wannan bala'i wanda kuma suka mutu Allah ya gafarta musu ya rahamce su mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani kaidin da ake ma al'ummar musulmi Allah ka rusa shi takunkumi da aka sanya ma ƴan uwan musulmi a kasar Gaza Allah ya karya shi Allah ya buɗa musu hanya da za su samu taimako da dauki daga gare shi wanda suke kokarin ba su dauki da taimaka musu Allah ya karfafa su ya ƙara karfafa musu gwiwar su kan su kai musu taimako da dauki Allah ya saukar da nasara da rinjaye akan masu jihadi a tafarkin Allah a ko ina suke kuma Allah ya taimaki addinin sa ƴan uwan musulmi wanda suke ribatattu a hannun arna tawa'un wanda suke a Guantanamo ko wanda suke a cikin sauran kurkuku na kasashen arna wanda muka sani da wanda ba sani ba da wanda ba mu sani ba da ma na kasashen musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda aka tsare su bisa zalunci saboda sun tashi suna kokarin taimakon addini Allah ya kwato su ka fito da su haka zalika ƴan uwan musulmi wanda aka tsare su aka masanya su cikin bautar dangin bauta a Yalwan Shandam a cikin wannan kasar ta mu an maida su bayi maza da mata da yara Allah ya kwato su har yanzu akwai sauran mutum wajen 120 suna nan bayi a hannun arna sun maida su bayi ana bautar da su an yi musu zane irin na wato bayin wannan kabilar suna nan suna bauta waɗansu an maida su kirista Allah ya kwato su Allah kuma ka taimaki addinin musulunci Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci na musulunci a wannan kasar Allah ka ba mu shugabanni na gari wannan kokari campaign da aka fara da ake nema a fara na siyasa to muna roƙon Allah madaukakin sarki a cikin wannan ya fitar mana da ingantattun shugabanni kuma Allah ya tsare jinanan mutane waɗanda suke nema su yaɗa barna ta hanyar wato kawo barnar daba da jefa tsoro a cikin zukatan mutane da razani da ɗaukan makamai Allah ka karya su Allah ka ba su nasara Allah kuma ka dankofar da su ka kuma sallaɗa masu ƙarfi a kansu wanda za su ɓace waɗannan makamai daga hannuwansu domin su daina jefa razani da tsoro a cikin zukatan musulmi wannan abin da za a yi Allah ya sa a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma ya fitar mana da shugabanni ingantattu masu rahama masu taimakon addini Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ba mu marasa lafiya lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين